أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيو زمفارا دا بحسيكن صفات السلبية الصفات السلبية سوني سبوبين دا سكي كور دا دكن وتتوايا دا كور دكن وني توايا دا غوبانججي مدوكجي sifatu salbiya sifofin salbiya ana kiran salbiya saboda cire da kore dukkan wani abu wanda yake na nakasu da tawaya wanda ba kamala bane daga ubangiji kamar mu ce la sharika la ba shi da abokin tarayya laysa bijahilin ba shi da jahilci laysa bi'ajizin ba shi da gajiyawa da sauran sifofi da ake ce musu salbiya wannan sifofi idan mun kula sosai za mu ga suna komawa izuwa ga tabbatar da kamala ga ubangiji ne idan muka ce ubangiji ba jahili bane ma'ana masani ne idan muka ce ba gajiyayye bane ma'ana yana da kudura idan muka ce ba a tilasta shi ma'ana yana da nufi da zabi na kansa haka ma sauran sifofi kamar cewa ba jiki bane ba ya hadu daga sashe bane ba shi da bukatuwa dukkanin su sifofi ne salbiya dukkan wani nakasu da zaka cire ubangiji shi yana komawa izuwa ga sifofi salbiya an yi bincike kan kalmomi ko kuma sifofi daban-daban kawai misali a ce ubangiji ba jiki bane wanda a bahasosin mu na baya mun riga mun tabbatar da cewa ubangiji ba jiki bane sannan mun tabbatar da cewa ba shi da jiha ko mahalli kace gashi can ta gabas yake ko ta kudu ko ta arewa ko ta yamma sannan kuma ba shi da mahalli mahalli wato wani wuri da za a sanya shi ya kasance ana ganin sa a wurin ko kuma wurin ya dauke shi dukkanin wannan idan mun kore jiki ya kore jiha da abin nan da wuri haka nan baya shiga cikin wani abu kamar yadda kala take shiga cikin ruwa sai ta cakuda da shi sai su zuba abu daya naka samu zabibi aka zuba ruwa za mu ga yayi kala ya runa shi ko fenti haka nan ubangiji ba shi da haduwa tare da wani abu domin ya haifar da wani abu kamar yadda oxygen da hydrogen suke haduwa domin samar da ruwa domin ruwa ya kasance ko kuma jiki da surar jiki su hadu domin samar da wani abu kamar jiki da sura ta mutum ko jiki da sura ta kare ubangiji ba shi da haduwa da wani abu da wannan ma'ana kamar yadda jiki da sura suke haduwa domin su haifar da wani abu haka nan ubangiji ba mahalli bane da abubuwa suke faruwa a cikin sa misali a ce ya samu canji mutum ne yake samun canji sai ya samu canji kamar bakin ciki da farin ciki ko fushi da yarda da makamancin wannan mutum yake samun wannan canji idan mutum ya samu wannan canji sakamakon cewa shi farare ne kuma shi mahalli ne kuma shi jiki ne shi yasa yake samu wa'annan canje-canje amma ubangiji subhanahu wataala shi kamala ce tsantsa ba shi tawaya balantana ya samu wani canji abubuwan da suke samun canje-canje sakamakon suna da tawaya ne wannan tawaya din ita take haifan musu da su kasance sun samu canje-canje sakamakon cancanjawar yanayi da halaye da suke tattare da su. Babu tun a ce Ubangiji, haka nan Ubangiji baya samun abubuwan da sauran samammu suke samu na riskar abu ta hanyar mariskai na zahiri, kamar hannu ko kafa, kamar ya shaki abu ko ya dandana abu, ya ce wannan ya yi daɗi ko wannan ba shi daɗi ko wannan ya yi zaƙi. Dukkanin waɗannan abubuwa ba sa kasancewa ga Ubangiji. Tun farko da muka ce Ubangiji ba jiki ba ne, muka tabbatar da cewa ba jiki ba ne, to dukkan waɗannan abubuwan sun koro gare shi. A can baya mun yi bayanin cewa ba zai yi ba ya zama jiki, saboda kasancewarsa had iyaka, mafi raunin samuwa ita ce samuwar jiki. Mafi raunin samuwa ita ce samuwar jiki. Idan abu ya kasance jiki ne, sai zamanto yana da iyaka. Idan ya samu iyaka, sai ya samu akwai abin da iyakance shi wanda yake ba shi kamalarsa, domin ya ci gaba da samun samuwa mai faɗi, mai girma, wanda yake wannan ya koru ga Ubangiji ya kasance da wannan hali, sai ya tashi kenan ba matsayin Ubangiji ba. So da haka wannan duk yana cikin abubuwan da ake kore Ubangiji su. Akwai kuma magana mafi muhimmanci, ita ce batun gani. Daga cikin sifofin da yake an yi maganganu sosai a kansu game da zatin Ubangiji, ita ce siffar gani. Yayin da yawa daga cikin wasu musulmi suka tafi a kan cewa ba zai yi ba a ga Ubangiji, dogaro da koyarwar Qur'ani da kuma hadisai madaukaka na manzon Allah da biyayya ga ahalin gidan annabi wanda ya wasiya da biyayya gare su da Qur'ani mai girma tare da su, to wannan kenan. Amma wasu mutane daga cikin musulmi sun tafi a kan cewa za a ga Ubangiji. Damin karramiya da mujassima, waɗanda su sun riga sun siffanta Allah da cewa jiki ne, sun tabbatar masa da jiha, wato fuskaci, kama a ce gashi can ta can ɓangaren, kama a ce yana ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ta sama ko ta ƙasa, shi ne jiha. Ta wata jiha za a iya gani shi, wato yana da wata jiha da yake a wajen, kamar sun tabbatar masa da kasancewarsa a wani wuri kamar al'arshi, kuma yana zuwa daga sama zuwa ƙasa, sama ta ɗaya, daga sama ta huɗu, ko daga sama ta bakwai zuwa sama ta huɗu. Irin wannan kalmomi da suka tabbatar wa Ubangiji, sai zamanto sun tafi a kan za a gan shi. Wanda tabbas da Ubangiji ya kasance kamar yadda suka tafi a kai ne, to tabbas za a gan shi, domin jiki ne. Amma sai zama Ubangiji ba jiki ba ne. Karramiya da majassima sai suka ce za a gan shi. Ahlul hadis da ash'ariya, wato hambalawa da ash'arawa, duk da sun yi ƙoƙari sun kasa tabbatar masa da jiki da kuma fuskaci, kamar yadda karramiya da majassima suka yi, amma sai suka ce sun yadda su ma ba za a gan shi ba, amma a duniya. Sai suka ce a lahira za a gan shi, kuma za a gan shi kamar wata dandaren 14. To shi yasa manganu suka yi zafi kan wannan sifa. Da farko, idan aka ce gani, ana nufin wannan gani na idan, ba gani na zuciya ba. Gani na zuciya zai yi a ga abu, gani na zuciya ko da ba a ganinsa gani na idan. Misali, babu wanda baya jin cewa akwai wanda ya yi shi, babu wanda baya jin cewa akwai wani Ubangiji, wani ƙarfi wanda yake sama da shi. Kowa yana jin haka. Wannan jin na baɗinin jiki, ruhin da muke ji, shi ne ake cewa ganin zuciya na baɗini. Wannan kowa yana ganin Ubangiji ta wannan fuska, ma'ana kowa yana jin akwai Ubangiji, kowa yana jin akwai wani ƙarfi da ya yi shi, wanda shi wannan ƙarfin shi ne sama da dukkan ƙarfi. Kowa yana jin wannan, wannan ba shi da matsala, amma matsala shi ne gani na idanu, ka riski abubuwan da yake gani na idanu yana riskar kawai abubuwan da suke ana iya ganin su ne sakamakon cewa suna da sifa ta jiki, suna da jiha, akwai alaka tsakanin haske da nau'in haske da zai yi ta hanyar wannan alaka a ga abu, da daurantar gani da abin da ake gani ya zamanto yana daura da shi, da samun sauran sharuɗan abu a gani da suke zuwa littattafai kafin a ga abu. To matsalar da abin da ake magana shine wannan gani na idan asalin rikici a kansa ne, yayin da al-hadis da shari'a dogaro da raunanan hadisai wanda aka jingina su ga addini sakamakon Isra'ili yadda suka shigo addini cewa za a ga Ubangiji, kamar yadda yazo dai a littafan da aka gurbata wanda suka gabaci littafin Allah Qur'ani suka tabbatar masa da gani akan dutse ko makamancin wannan. To amma waɗanda suka zo daga baya daga Ash'arawa za mu gani sun yi kokari su ga sun gyara abin nan ma'ana gani, duk da sun riga sun kasa kuma gyara, saboda asali rikicin shi ne kan gani na jiki. Yawwa, tunda asalin rikici ne kan gani na jiki, ko da ko sun zo da tawiloli kan ma'anar gani, wannan ba tawarware komai ba, domin matukar an tabbatar da cewa sun yi da'awar cewa za a ga Ubangiji gani na idanu, to duk yanda fa suka yi kokari da dabarbari domin ganin sun tabbatar da me ma'anar gani, wannan ba zai warware komai ba. A cikin Talhisul Muhassil shafi na 316 yana daga cikin abinda Razi yayi kokari ya ga ya gyara na ma'anar gani, amma kuma gaskiya ya kasa warware wannan matsala, tunda dai sun riga sun ce gani ne na idan, saboda haka har yanzu akwai matsala kenan. To mun riga mun tabbatar da Allah dai ba jiki bane. Hakanan Rusbahan shi ba ba Ash'ari a cikin littafinsa shi ma Dalailus Sidq na mujalladi na 1 shafi na 183 zuwa na 184 shi ma ya riga yayi bayanin gani, ya kawo tawili kan gani, saboda haka shi ma har ila yau bai warware komai ba. Saboda idan muka ce kamar misali yanda yake bada misali, idan ka kalli rana ka rufe idanka sai zaka ci gaba da ganin rana, zaka ci gaba ganin surar rana a cikin kwakwalwarka, to wannan surar rana da take cikin kwakwalwar mutum ita ce ake nufi gani. Sai mu ce Rusbahan har yanzu baka zo da komai ba. Fadal bin Rusbahan ba Ash'ari baka zo da komai ba, baka zo da sabon abu ba, domin tambaya anan shine kafin mutum ya ga wannan sura sai da ya ga rana gani na idanu, ko ko zai ce tabbas sai da ya ga rana gani na idanu. To tunda ka riga ka ga rana gani na idanu, Fazl bin dan Rusbahan baka rore komai ba, domin gani surar abu bayan an ganshi tana jinkirta ne, wato tana zuwa bayan gani, gani na idan, so da haka yanzu baka rore matsalar ba kenan, baka zo da wani sabon abu ba, sai dai kawai ka abin nan ka saki rikirkita wasu mutane ne kawai, ka dauki tunaninsu akan wani abin da ba shine asalin magana ba. Amma gani na idanu abu ne wanda yake sananne, abin da yake a fili, kowane mutum yana riskar me ma'anar gani na idanu. Gani na idanu ba zai yi ba ga Allah subhanahu wa ta'ala a hankalce da kuma a cikin nassin addini, dukkanin sun tabbatar da cewa ba zai yi ba a ga Ubangiji. Na farko dai, idan hankali ne mun riga mun tabbatar da cewa Allah ba jiki ba ne, kuma Allah ba shi da siffofin jiki gaba ɗaya, don haka ba zai yi ba a ganshi, ba shi da jiha, ba zai yi ba a ganshi saboda ba shi da jiha. Gani ɗin nan mun tabbatar da cewa sai idan ya kasance an sami dauranta tsakanin abin da yake gani da abin da ake gani, izaman to akwai dauranta tsakanin su. Wannan kuma daurantuwa mun sani ba abin da yake samun ya zaman to yana da wata jiha da za a iya ganin shi sai jiki, mun san cewa Allah ba jiki bane. Kuma gani da idanu a mataki na uku, muna ganin cewa da idanu akwai wato ruskar abu ne ta hanyar hawas, ɗaya daga cikin sense organs, ɗaya daga cikin maruskai wanda muke da su, wanda ɗaya daga cikin su shine ido, kuma da shi ake ruska. Kuma yana ruskar abin da yake jiha ne da jiki, Ubangiji jiha da jiki sun kori gare shi. Gani da ido zai iya yiwuwa kuma ya riski dukkan zatin abu, kamar yadda zai riski mangoro idan ya ganshi, ko littafi idan ya ganshi, ko kuma wani ɓangarensa, a ce ya kalli wani ɓangarensa, ya duba wani ɓangarensa, kamar yadda misali zai hango wata, ta yadda wata ɗin idan ya ganshi ɓangaren da yake fuskantar duniya kawai yake gani. Ba dukan wata zai iya hange ba, yana iya ganin kawai ɓangaren da yake fuskantar duniya ne a wata. To gani duk yana da wannan hususiya. Kuma sau da yawa za ka ga ba zai yi ba ka ga dukkan zatin abu, hatta da mangwaro da littafi ba zai yi ba ka gansu. Abinda za ka iya gani kawai abin da yake daurantar ganinka, amma cikin jikinsa da ɗaya ɓangaren da baya ɓangaren ganinka ba za ka ganshi ba, da kuma cikinsa. Littafi idan ka hango shi iyakacin abin da yake daurantar ka za a gani, mangoro idan ganshi iyakacin abin da yake daurantar ka za a gani. Wannan abubuwa da dukkan komai kanganta abu, abin da yake daurantar mutum kawai zai iya gani. Don haka kenan duk abin da za a gani dole ya kasance mai yana da sashe-sashe, ta yadda wani sashen shi za a iya gani ba za a iya ganin wani sashen sa ba. Kuma dukkanin waɗannan siffofi ne da suka koru ga Ubangiji. Waɗanda suke cewa ya halatta ga Ubangiji sun kawo dalilai na hankali da kuma dalilai na nassin addini, wanda ake cewa dalili na nakali, wato na nakali wanda aka nakalto daga addini. Dalilin su na hankali yana da rauni sosai, wanda yake mun fara kawo ni a baya a wajen da muke bayanin ma'anar gani na Fadl ɗan Rusbahan, da yake kokari ya canja ma'anar menene gani, yake kawo surar tunani a cikin ita ce gani, wanda hatta da maganarsa idan mun ɗauki tunaninsu, maganarsa za mu ga cewa bayan da za a yi Ubangiji ya kasance ya surantu a cikin ƙwaƙwalwa, iyakance shi a cikin tunani ba zai yi ba. To haka ma Ash'ari da kansa a cikin Luma ya yi ƙoƙari ya ga ya gyara ma'anar gani, haka ma Qushji a cikin Sharh at-Tajrid ya yi ƙoƙari ya ga ya gyara ma'anar gani da istilahohin da suke na falsafa ne, wala lazzan masu nauyi ga masu sauraro. Don haka kuma raddi a kansu abu ne mai sauƙi, musamman ma da yake yawanci sun kaucewa ma'anar da muke a kai. Na'am, kamar Ash'ari shi ya yi ƙoƙari ya ce abin da ke sa a ga abu shi ne kasancewarsa samamme, so da haka idan abu samamme ne za a iya ganinsa. Wannan abu ne mai sauƙi kaiwa masu Qushji da makamancinsa raddi a kan wannan magana da suke cewa, domin ba dole ba ne don abu yana samamme a ganshi ya zamanto zai a ganshi. Zai iya cewa akwai tunani, misali mutum ya ɗauki abu mai sauƙi, abin da yake rayuwa da shi ko da yaushe kamar tunani, akwai tunani ko babu tunani? Ba wanda zai ce babu tunani, ba wanda zai ce babu hankaltuwa da yin hankali. Amma shin za a iya ganin tunanin mutum? Za a iya ganin hankalinsa, tunanin da yake ɗarsuwa a cikin ransa? Ba zai yi ba. Zai iya a ga yardarsa ko bakin cikinsa? Ba zai yi ba. Zai iya a ga imaninsa ko kafircinsa? Ba zai yi ba. Na'am, za a iya ganin ayyukan da suka lazimce su, in mutum yana fashi za a ga ya wani yanayi, in yana bakin ciki ya yi wani yanayi, in ya kafirce abu ko ya imani da shi duk yanda zai fuskance shi daban-daban. Ba isa a kore wa'innan abubuwa ba, akwai su amma ba yiwu a gansu. Ba zai ba ga imani, ba zai yi ba ka ga tunani, ba zai yi ba ka ga abin da ake cewa hankaltuwa ba da yin hankali, da zurfafa tunanin duk ba zai yi ba, haka kenan abin da ke sawa aga abu ba don samuwarsa ba ne, saboda ya yi kokari ya ce don ba don faruwarsa ba ne don samuwarsa ne. Mu muna iya cewa ba wannan ba ne yakan iya sa a ga jiki, hatta da faruwa ba ta zama hujja na a ga jiki, domin ba dukkan faruwa ba ne ake iya gani. Wannan ma misali ne, kamar tunanin da muka ba da misali a kai, ya isa misali cewa ba dukkan abu faruwa ba ne ake iya gani, balantana kuma a ce sharɗin a gaba shi ne samammi. Shi sa muka ce a bahasin falsafa sun sha kaye sosai, wanda yake da darura da badaha ta hankali ƙarara, abinda suka kawo a rusasshe ne kai tsaye. Amma abinda suka so su kawo a nakali shi cewa littafin Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira, wasu fusaku a wannan sun yi farin ciki, suna walwalniya, suna masu sauraron Ubangijinsu, sakamako daga Ubangijinsu. Sai suka fassara nadira masu gani, suna masu kallon Ubangijinsu. Idan mun duba za mu ga wannan aya a cikin ilimin luga an warware da ilimin fasaha, an warware me, an warware wannan matsala cikin sauƙi, haka ma a luga an warware shi cikin matsala cikin sauƙi. Misali da Larabci kakan iya cewa fulan yanzur ilayidi fulan, wane na sauraron hannun wane ne, wato taimakonsa, wane na sauraron taimakon wane ne, sai a cikin yanzur agin yana saurare agin, kamar Sayyida Bilkis a cikin Qur'an tana cewa fanaziratun bima yarji'ul mursalun, cewa wayanda aka sauka wayanda ta aika ita tana saurare ne ta ga da menene za su dawo mata da jawabi. A ga sai ta ce naziratun, mai saurare. Naziratun ba ma'ana mai gani ba. Da yake nan, na biyu, wannan ba idanu aka ce suna nazira ba, abu mamaki, ci aka yi wujuhun fuskoki, fuskoki suna saurare, ba ci aka yi idanu suna saurare ba, ido ke so kallo, fuska kuma saurare take, wujuhun yawma izin nadira. Wato idan mutum yana so ya kaucewa hanya ta yin tawili domin ƙarfafa abin da yake yayi aƙida da shi, ta ƙarfin tsiya sai ce sai ya lankwasa Ƙur'ani da aya domin su daidai da abin da yake so, ko da san rai ne. Na'am, wayannan mutane da ikhlasi suke, ba mun ce su dan san rai suke, amma sun nemi gaskiya ne kuma suka kauce mata, ba su same ta ba, saboda kaucewa biyayya ga littafin Allah da ahalin gidansa. Suka ɗauki littafin Allah suka jifa da ahalin gidansa, sai suka samu matsala. To kaga kenan, na bi fuska kenan. Na uku, a ilimin balaga za mu ga akwai muƙabala tsakanin waɗannan fakarori guda biyu, wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira, wa wujuhun yawma izin basira tazunnu an yuf'ala biha faqira. Idan muka duba wujuhun yawma izin nadira, a gefenta kuma akwai wujuhun yawma izin basira, ga fusaku suna murna, suna farin ciki, ga fusaku sun yi kicin-kicin, sun ɓata rai. Menene abin da kowane za ta samu? Ita waccan za ta zamanto ila rabbiha nazira, tana sauraron farin ciki, tana sauraron a ba ta aljannata, an yi mata albishir. Amma waɗancan fa fusakun da suka ɓata rai, suka zamanto cikin baƙin ciki, su kuma tazunnu an yuf'ala biha faqira, abinda suke saurare su kuma me, suna sauraron a sokan musu da azaba ne mai yanke musu tsatso mai tsanani, shine ma'ana azaba mai tsanani. Saboda haka opposite din, wato muqabalar nadira, wato opposite din nadira basira, opposite din nadira an yuf'ala biha faqira. Saboda haka sai zama nadira kenan, ashe abinda take nufi ba shi ne suna kallo zuwa ga Ubangijinsu ba, a'a suna me, suna sauraron ni'ima ne kamar yadda wa'ancin suke sauraron azaba. Inda kallo ne sai a ce to su kuma ba za su ga Allah ba. Wa'ancin fusakun da suka ɓata rai, suka yi kicin-kicin, suke cikin baƙin ciki, sai a ce su kuma ba za su ga Ubangiji ba. amma ba ce haka ba, sai aka ce su kuma suna sauraron azaba ne, wato yanci suna sauraron abin nan. To idan mun duba kuma za mu ga yawanci ila kamar yadda ya zo, tana zuwa da ma'anar sauraro. Wujuhun naziratun yawma badrin ila rahmani yati bil falahi, fuskoki suna sauraro ranar Badar, wa suke sauraro Ubangiji ya zo musu da rabota. Ba nazartu ilaihi, wato na saurare shi, ina sauraro cewa ya bani wani abu da makamancin wannan. To ila ayi halin dai sun yi kokari su kafa hujja bayan sun ga wannan hanyar ta yi musu rauni, cewa lallai ba zai ta iya cimma muradi ba, sun kafa hujja da faɗin annabi Musa, rabbi arini anzur ilayk, Ubangiji ka nuna min kanka, ka sanya ni in ganka. To wannan ita tabbas ma'anar gani take nufi, sai dai annabi Musa ya tambaye ya ga Allah ne domin ya nuna bani Isra'il cewa ba zai ba a ga Allah. Bani Isra'il sun takura annabi Musa cewa lallai ne ya nuna musu Ubangiji. Annabi Musa alaihi salam domin ya nuna musu ba zai yi ba, sai ce me, sai roki Allah. Shi yasa Allah ya ce lan tarani, ba za ka taɓa ganina ba har abada, lan tufidu nafail abadi, kamar yadda suka kawo a cikin littafin Luga na Larabci, kowa ya san cewa lan tana nufin har abada. To mun taso wayannan mutane sun yi kokari su ce Allah yana nufin ba za a taɓa ganin shi ba kawai a duniya, sai mu ce to ku kawo dalili, domin lan nu'mina laka hatta nara Allaha jaharatan, ba za mu taɓa imani da kai ba sai mun ga Allah tana nufin har abada, duniya da lahira. Lan tarani ita ma tana nufin me? Duniya da lahira. To ba mu san yadda aka yi lan ta zamanto kawai a duniya ba, wanda yake buƙatar cewa lan tana nufin a duniya kawai, sai zo mana da lan ɗinsa, sai zo mana da bayani ina ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa ko a cikin wata ruwaya manzansa da ahalin gidansa suka yi bayanin cewa lan tana nufin kawai a duniya. An ce har abada ba za a ganni ba, ka zo ka ce a duniya, a ina ka samu a duniya ɗinka? So da haka Ubangiji baya samun canji, bai da bambanci a duniya da lahira. Mu ne muke da canji, Ubangiji ba shi da bambanci duniya da lahira, a wajensa da abu guda ce. Balantana wani ya ce ai a duniya za a gan shi. So da haka sun nemi annabi Musa ya nuna musu Ubangiji, Allah ya ce ba zai ba a gan shi. Shi ya sa ma da aka je miƙati suka takura, ya zaɓi mutum 70. Lokacin da aka je suka takura, asalin kisa shi ne annabi Musa ya zaɓi mutane 70 zaɓaɓɓun bani Isra'il domin zuwa yi munajati da Ubangiji. Wayannan mutane da aka je sai suka takura annabi Musa cewa su ba za su imani da shi ba har sai ya nuna musu Ubangiji. Annabi Musa ya gaya musu ba za a ga Ubangiji ba, suka takura suka ce tun an koma za su gaya mutanensu annabi Musa makaryaci ne, ba abin da yake gani, yana zuwa ne kawai surutai ya ce musu ya ga Ubangiji, ya ce musu sako ne daga Ubangiji. Sai annabi Musa ya ji tsoron kada su samu fitinuwa, shi yasa sai ya roki Ubangiji cewa ya Ubangiji bari in ganka, ina neman ganinka. Ubangiji ya yi mishi wahayi cewa ba zai ba gani, ya ce amma a dubi dutse, in dai dutse ya tabbata a wurinsa to za a yi, zai a ga Ubangiji, in ko bai tabbata ba zai ba ga Ubangiji. Annabi Musa ya gaya musu wannan, ilai ko dutse wata irin ƙara ya fashe gaba ɗaya, suka faɗi matattu suka mutu gaba ɗayansu in ban da annabi Musa. Saboda annabi Musa da ya ga duk sun mutu, sai ya nemi gafarar Ubangiji cewa Ubangiji kada ka halakar da mu da abin da wawaye suka yi. Wawaye wato mai cewa za a ga Ubangiji, sai Allah ya siffanta shi da wawa, domin ƙarshen wauta kenan ka ce za a ga abin da ba shi da iyaka, abin da ba ma jiki ba ne, abin da yake ko ina, ƙarshen wauta kenan ka ce za a gan shi, ba shi da fuska da za ka ce ga inda yake, ko ina yana nan da zatinsa, kuma ba kamar yadda wani yake cewa Allah yana nan ko ina ba da iliminsa, amma yana kan al'arshi da zatinsa. Wannan shi ma ba ƙaramin kuskure ba ne, ya taso ne daga hadisan Hashawiyya wanda suke yoyin al'umma. Daga hadisan da aka kirkiro aka jingina annabi cewa ubangiji yana kan al'arshi wal iyad billah, amma ya san ko ina da ilimin shi. Dan har wani malami a tafsirin sa naji yana cewa da wani jahili ne tambaye shi, kai kana tsammanin Allah yana nan tare da kai? Shi kuma jahili ya dudduba ka san ya ga uba ubangiji, saboda mai jahili ne bai san mugalada da ake masa ba. Alhali ubangiji yana ko ina, ba jiki bane mantana a ce ka duba nan ka gan shi, ubangiji yana ko ina. Tajallin samuwar ubangiji, tajallin da yake abubuwa shine bambanta. Ubangiji yayi rana tana da wani yanayi wanda in ka je wajen za ka kone. Ba dan ubangiji yafi yawa a gun rana ba dan kadan ne anan, a'a, ubangiji a ko ina ba bambanci a wurin sa. Da daki, da masallaci, da daji, da gari, da cikin ruwa, da cikin duwatsu, da cikin ƙasa, da haske, da sarari, duk ɗaya ne a wajen sa, kuma duk yana ko ina. Ba jiki bane kuma ba shi da iyaka. Saboda haka ubangiji sabanin duk yanda kwakwalen mutane masu ba shi iyaka suke surantawa ne a kwakwalwarsu. Saboda haka jahili da ya duba ya ga cewa lallai ba zai ba a ce ga ubangiji a kusa da shi, shi ya ɗauka idan ga ubangiji kusa da shi yana nufin zai ga wani abu daban. Ya ɗauka jiki ne sai ya yadda. Ya kace ai iliminsa ne kawai anan. Wannan kuma gaskiya daga tsananin rashin sanin wane ne ubangiji har ake ba shi iyaka cewa baya nan wurin da zatinsa. Ubangiji yana ko ina da zatinsa. Babu wani mutum ɗaya, biyu, uku da yake tattauna sai ubangiji yana tare su, ya tabbatar da wannan. Kuma yana cewa yana tare ku duk inda kuke. Kuma yana cewa duk inda kuka fuskanta zatin Allah ne wurin, duk inda mutum yake in ya fuskanta. To ubangiji ya yi bayani baro-baro a cikin Qur'ani karara, babu wani boye-boye, amma abin takeici dan adam mai takaitacce kwakwalwa da kuma wasu mutane masu mummunan hadafin ganin sun gurɓata koyarwa sahihiya ta musulunci da suka kirkiro hadisi suka jinginawa manzo, to duk wannan shi ya jawo fitintunu da bala'o'i suka shiga cikin kwakwalen mutane masu yawa da tunaninsu har suka ɗauka ubangiji za a gan shi kuma yana da abin da sai Allah ya kira masu ganin shi da wawaye, cewa annabi Musa ya ce ubangiji za ka halakar da mu da abin da wawayen cikinmu suka yi. Mu duba mu gani mutum 70 da ya zaba daga dattijan al'umma sai zamantu su ne wawayen ma al'umma, ina ga sauran mutanen? Wannan yana karancin hankalin mutanen kenan. Saboda haka ubangiji ya roki annabi Musa, ya roki ubangiji cewa ubangiji idan na koma ba wa'annan mutanen bani Isra'il ba za su yadda, ba za su ce na kai mutanen su zababbu kowane gida sai da na zaba mutum gidan zababbun su na kai na kashe. Saboda haka wannan ne ya sanya ma ubangiji ya sake rayar masa su ya dawo tare da su. Wannan aka tabbatar musu cewa mustahili ne a ga ubangiji, wato mustahili ne tabbatar dutse in za a ga ubangiji, mustahili ne rashin tabbatar dutse in ba za a ga ubangiji. Sai zamanto idan da dutse ya fashe, to wannan mustahili ne a ga Allah, amma da bai fashe ba da zai yi a ga ubangiji. Abinda Allah ya yi wa annabi Musa wahayi kenan, ya gaya musu kuma dutse ya tarwatse kuma su ma suka fadi suka mutu saboda ƙara ta fashewarsa da tsoro da ya kama su. Wannan sai ya tabbatar da cewa ba zai yi ba a ga ubangiji subhanahu wataala. A wasu mutane sun yi kokari su ga sun abin nan kamar mai talhisul muhassil su juya natijar wannan lamari da ya faru, abin mamaki, abin baro-baro da ya faru, amma dai wannan maganganu ne batilai wanda ba su da wani dalili. Al-Bayt alayhi assalam a cikin maganganun su gaba daya koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma biyayya gare shi a matsayin suna wasiyansa masu kare sunnarsa da ya bar mana, sun tabbatar da cewa ba za a ga ubangiji ba. Al-Yamani ya tambayi Imam Ali alaihi salam yana cewa shin zan bauta abin da bana gani? Sai ya ce ya za ka gan shi, yaya ko za a gan shi? Yana cewa shin zan bauta abin da ko bana gani? Imam Ali ya tabbatar mishi yaya ko za ka gan shi? Ka sani shi la tudrikuhul uyunu bi mushahadatil ayan walakin tudrikuhul qulubu bi haqa'iqil iman, cewa ba zai ba gan shi ba saboda idanu ba sa rizkarsa da gani na kurukuru na idanu, amma zukata suna rizkarsa da hakika ta imani, da gaskiya ta imani, wanda imani da cewa akwai ubangiji za mu ga yana imani da cewa akwai wani ƙarfi, akwai wani samuwa wanda tabbas shi ya yi shi. To wannan shi ne ganin Ubangiji, wannan gani na zuciya. Haka nan ma wani malamin Yahudawa yayin da ya tambaye shi tambaya, ya tambaye shi shi ma ya amsa mishi da wannan amsa. To haka nan ma wata rana wani daga cikin Hawarijawa ya zo wajen Imam Muhammad al-Baqir, ya zo wajen Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, sai yake tambaye shi cewa me kake ya Aba Ja'far? To yake ce Imam al-Baqir, ya Aba Ja'far me kake bautawa? Sai yace Allah nake bautawa. Sai yace ka gan shi? Sai yace idanu ba sa ganin shi da gani na kuru-kuru, amma zukata suna ganin shi da hakikanin imani. Wannan a takaice kenan dangane da ganin Ubangiji da matsalolin da suke kewaye da wannan matsala mai girma ta ganin Ubangiji. Zan dakata a nan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.